lokacin sarki tsira da amincin Allah tsara tabbata ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su har zuwa ranan alkiyama jama'a sauraro inna mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zuwa daga gidan wannan radio mai albarka al'ada wannan shirin ya saba kawo muku tarihi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan mu ga irin abubuwan da zamu iya kwaikwayo a cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ɗan satuttukan da suka gabata mun gama tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Muawiya wanda mun ka jima akai muna tattaunawa wanda mun ji abubuwa da malam ya kawo a tarihin wannan bawan Allah mai albarka a wannan satin insha Allah za mu tattauna akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Sa'ad bin Ubayd wanda shi ma za mu ji daga bakin malam irin abubuwan da za mu samu na kwaikwayo na koyi da wannan sahabi mai albarka sahabin da muka gama tattaunawa akan shi Muawiya bin Abi Sufyan mun ji irin abubuwa da malam ya kawo mana wanda zamu kwaikwayo a rayuwarsa ta yadda har aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya yabi Muawiya aka sami sahabbai manya-manya sun yabe shi irin yabo wanda yake yana da tasiri a cikin rayuwar mutum yana raye ko bayan baya raye to wannan ba wani abu zamu koyi da shi ba anan sai mu duba mu ga me Muawiya yayi har aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mar addu'a ya yabe shi ya fada maganganu waɗanda suke kyawawa akan shi ba wai zaka kalli cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi kaza akan wani ba ya fadi kaza akan wani ba shi kadai zaka kalla ba abin da ya kamata ka kalla me wannan yayi har aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi irin waɗannan maganganu akan shi ya za kai ka kwatanta irin waɗannan abubuwan koda kai baka samu ka zo lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba balle ya yabe ka amma dai sai ka ga ya za ai kai ma ka samu kai irin waɗannan ayyuka kai ma ku ka samu ka dace koda ba a yabe ka ba da irin abubuwan da suka yi har aka yabe su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yaban junan su idan sun ga wani abu mai kyau saboda ka kai ma idan ka ga wani abu mai kyau dangane da wani mutum zaka iya yaban sa wannan ba ya nuna cewa kai kuskure bane in ka ga abun da yayi dace ka yabi mutum ba na ƙarya ba ba na komai ba da abin da yayi aikata ka san ya aikata to zaka iya yaban shi a wannan gurin musamman ma in ya kasance ba a lokacin da yake nan ba so da shi ma yaban in mutum yana nan ka yabe shi yakan sa wani a samu tasgaro shi yasa wani mutum da yabe wani gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kayan kashi ba tare da wuka ba saboda zai sa shi ya ji ashe ni ma ni ne to musamman in ya kasance mutum baya nan ka faɗi kyawawan halayensa ka faɗi ayyukansa mai kyau wannan abu ne wanda yake za mu koye shi a cikin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yabi Muawiya a gaban shi da kuma baya nan wannan abubuwa ne waɗanda suke nuna maka cewa duk sanda kake so kai koyi da su to ga hanyoyin da zaka dauka duk sanda kake so kai dace da irin abin da suka dace da shi to irin waɗannan hanyoyin zaka dauka amma kasancewa kana fadin ko kana da'awar son irin abin da suke so ba kai kuma baka dauki hanyar da suka dauka ba wannan yana nuna cewa ba da gaske kake so kake ka samu irin abin da su din suka samu ba dan duka wanda yake yin abu da gaske za a gani a aikace ga abin da yake aikatawa na irin wannan abin da yake so ya samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baki ɗayan su abun koyi ne idan muka kalli rayuwar su da irin yadda suke aikatawa da ka ga misali a tarihin da muka karanta na Muawiya an samu sabani tsakanin wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma hanaka bi hana su fadi kyawawan halayen wanda suka samu sabani da shi ba cewa wana kaza ne wana mutumin kirki ne wana yana kaza wana yayi kaza duka wasu dabi'u da ya kamata su fada akan mutum za su fade shi ma dama wannan mutumin amma ka tabbatar yana da wannan sifar haka suke yi su in suka tabbatar wane yana da kaza za su fade irin abu kazan da wane yake da shi shi ma wannan zamu iya kwaikwayo ko zamu koya a cikin tarihin sidna muawiya da muka gama shi a satin da ya huce sannan muawiya Allah ya kara masa yadda a cikin rayuwarsa zamu koyi yadda yayi shugabanci mai kyau har ake wasu suke sha'awar irin wannan lokacin da ya kasance na shugabancin a daidai irin wannan lokacin zamu koyi haka din a tattare da shi wayannan su ne abubuwa da zamu iya koya a cikin rayuwar wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa abubuwan da muka ji a satin da ya huce zamu amfani da shi wajen ya kasance rayuwar wannan bawan Allah ta amfane mu mun samu abubuwan da zamu kwaikwaya a cikin ita wannan rayuwa ta sa al'ada shirin a duka sati mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman da dangaya kamar da na faɗa bayan dogon bayani da nayi a wannan sati insha Allah ta'ala za mu tattauna akan wannan sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'd bin Ubayd wannan bawan Allah za mu ji irin abubuwan da ya shahara da shi a lokacin yana raye da kuma irin shi ma yabo da ya samu ko ambato da ya samu ko sufofi da ya samu masu kyau lokacin tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka shaidi shi da irin wa'annan sufofin akramakallahu kaji sahabin da zamu tattauna akan shi wane ne Sa'd bin Ubayd
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
كي بودو بوديا سبتا قال الله ولو كن سركي دي هدا مؤونا وري هم اونا فيلي نام ومي البركة نا رأيو عبركوي ما يدنا واجباتر ان شاء الله تعالى yau zamu tattauna ne akan sahabi sananne matashi shine Sa'd ibn Ubayd Sa'd ibn Ubayd wasu malaman suka ce sunansa Sa'id ibn Ubayd mai kun Sa'd sai a ce Sa'id dade ma'anar guda ce mutumin Madina ne wato wani abun mamaki a duk cikin mutanen Madina shine mutumin da ya fara haddace alqur'ani Sa'd ibn Ubayd ko Sa'd ibn Ubayd awwalu man jama'a alqur'ana min al-ansar shine fara hada alqur'ani cikin mutanen Madina shi yasa ma yayi fice akan harkar karatun qur'ani shi wannan gaba ɗaya abinda gwarzantakan sa bini ta bangaren karatun qur'ani da kuma bangaren jarantaka na yaki mayaki ne na gaske da hadda qur'ani da rana aje ayi yaki da daddare kuma a kwana ana tilawa Sa'd ibn Ubayd
kaga aka maka Allah wannan kenan sojojin mu ne yanzu ga misali kutance da zasu
ga wallahi kuwa Allah ya sa mu fahimta
amin
shi sa ake ce da shi Sa'adul Qari
na'am
ma'abucin karatun alqur'ani Abu Zaid al-Kunyasa mutum al-Ausi ne al-Ansari kuma wasu malaman sun yi masa wata al-Kunya din ba Abu Zaid ba farko din suke ce shi Abu Umair kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin al-Istiab wannan bawan Allah yana da labari mai ban mamaki kwarai da gaske da kuma gwarzantaka da jarintaka da kwakwalwa da basira da Ubangiji ya azurta da shi na farko dai Allah ba shi sauti mai kyau sauti mai dadi sauti mai kyau sauti mai dadi wajen karanta alqur'ani an ce idan yana karatun alqur'ani wallahi sai sa mutane kuka ware kuwa kaji yadda yake zubga tilawa sai kaji ya sa mutane kuka ya kara wa mutane khushu'i da kusantar Allah tabaraka wa ta'ala wannan komai ba saboda karatun daga zuciyar sai yake fitowa ka san malam Allah ya mana afwa Allah ya yafe mana Allah ya tambawa wasu karatun Qur'ani da iya karanta shi da sauti mai dadi amma sai kaga suna yin karatun baya da tasiri akan su ballantana ya tasiri akan wani wannan wata baiwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma iya kame wanda Allah yake azurta mutum da shi da iya kokarin bin Allah da shi yake kokarin yi to sai Allah ya sa albarka a cikin abin da yake fada da abin da yake karantawa lokacin da yake karantawa sai rinka shiga zuciyar mutane dan shi ma din karatun yana masa tasiri kalamul qalbi ne ila alqalb
to akan kuma ka ce shi wannan sahabin karatun sa daga zuciya yake fitowa akon da yake karanta qur'ani kuma aka san haka
sahabin shine nake bayani nace daga zuciya saboda dizzancin malamai suna faɗa cewa dizzancin da yake fitowa daga zuciyar mai yin tsakanin sa da Allah yake fada kuma haka yake har a zuciyarsa to ya fi tasiri a zukatan mutane su ma yana yi din directly yake shiga zukatansu akwai wanda zaka rau 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 a baka ne yake fada amma shi ma ya san baya aiki da abin da yake fada duniya ce yake nuna musu gashi gashi amma wallahi in yake bance sabanin abin da yake fada ne wal iyadu billah shi sa kullum malamai suke cewa ka rinka roƙon Allah ya baka ikhlasi a cikin maganarka da aikinka da mu'amalarka ya baka ikon fin karfin zuciyarka ya azurta ka da dabbaka abinda kake fada ko kake karantar da mutane wannan sai ya sa zancenka yana da tasiri akan mutane ka fita daga layin ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke fadin abinda ba ku aikatawa kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun babban laifi ne fushi ne Allah yake yi da azaba mutane su rinka fadar abin da ba su aikatawa so a nan gurin akwai buƙatar mu tsarkake zakatanmu kamar yadda wannan bawan Allah yake karanta Qur'anin nan an masa shaida da tsarkin zuciya kuma an masa shaida ya daina dabbaga abin da yake karanta don haka in ya karanta din yake sa mutane suka ga sun tsorata sun ji girman Allah a cikin zuciyarsu kai su ma fashe da kuka so wannan wallahi wani abu ne wanda yake na da matukar wahala kuma larura ne mu same shi
to amma akramakallahu wannan bayanin da kake yi daga malamai ne ko kuma a'a daga mutanen gari ne dan kana cewa mutum
kowa da kowa
na'am
ko a gidanka ne yanzu zaka bada umarni kace ayi abu kaza kikkiawan abu Allah yana sanya tasirin wannan abun a karbe shi ayi aiki da shi wannan abin da ka fada idan kai ma a cikin zuciyarka lalle daga cike kake yi kuma kana aiki da wannan abu wannan larura ne kuma dukan mu ne gaba daya ba wai ba malami kade ba a'a duk wanda zai ce mutane ayi ko shugaba ne in yana da gaskiya a cikin mu'amalar sa gaskiya a cikin mulkin sa zaka in yayi magana wa mutane tana da tasiri sai ga ana daukan magana haka ne ta kan shiga zukatan mutane ba dan kuma saboda ai shi ma ya kokari ya yaki zuciyarsa akan son zuciya yana kokarin aikata daidai wannan gaba ce da ya kamata in uwa su fahimce ta akan rayuwar wannan bawan Allah wallahi an ce idan yana karatu tariqul qulub karatu ne da yake wanda yake tausasa zukatan mutane karatu ne wanda yake tanhamiru dumu'a hawaye yana diga idan yana yin karatun alqur'ani shi sa qur'ani ya masa tasiri kware a rayuwarsa ya kara masa shauki zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk da haka kuma kullum burinsa shine ya samu shahada tatuku nafsuhu ila shahada kullun ransa kokari take yi ta kai shi ya samu shahada yayi mutuwa irin ta shahidai ya kasance ma'alladina nama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قرآني الأمر مسلمي قرآني جابوراني قرآني الهيريني قرآني هزكيني قرآني نئماتي كرنت القرآني البركة على يور الأمة كرنت القرآني ينا كارا faɗaɗa zuciyar mutum ya sa masa tausayi da jin ƙai kuma zai ga kullun yana tare da Allah amma yau mun wayi gari in ba mun yi da gaske ba kishiyar haka ita ce take bibiyar mu ta yanda mutane suka ƙauracewa alƙur'ani ba kowa yake karanta shi ba kowa yake damuwa da karanta shi ba ya'yanmu kullum yanzu mun wayi gari abinda muke so su iya su san duniya mai da hankali a kan su su yi ilimin duniya su yi ilimin boko kuran boko ba addini shirme ne wallahi malami boko yaro ka sa shi ya je boko ba qur'ani ba hadisi ba islamiya wallahi ka cuce shi baka taimake shi ba dan a taƙaice za ka tashe shi ne ya wayi gari ɗan duniya cikakke in ba sa'a ba ma ya zo yana faɗa da masu addini yana ɗaukan sunan musulmi kuma ya zo yana yaƙar addini dan me saboda tun yana yaro ba a nuna masa ba yanzu a nan kake gani ba mutane ni suna ba ni mamaki wani lokaci sai ga wani babba daga cikin manyan mutane ko shugaba ko wani jagora na al'umma a wani wuri Fatiha fa mutum ya zo ya karanta Fatiha ko ulwa ko wata sura cikin gajejerun surorin nan kasa da izu daya sai gabata karantuwa ai ta dauka ana yadawa cewa wani bai iya ba wani bai iya ba to me abun mamaki bai iya ba iyayensa ba su koya masa ba kai ma yanzu da kake rayuwa anan billahi azimu idan baka kai danka makaranta ba
shi ma haka ne zai
yi eh wallahi za a zo shekarun yana daukan sunan musulmi wallahi ya zo wani taro tsautsayi ya sa zai karanta fatiha ko ulhu ko falaki da nashi wallahi bai zai iya ba wallahi malam kul a'udhu bi rabbil falaki da yawa wallahi akwai wanda ba su iya karanta ta ba ga girma ga shugabanci ga matsayi ga jimiya ga kudi da suke gindaya ga mulki ga sarauta ga wane ne inda ana budewa a ce ana gwada su a ce su yi karatun nan wallahi wasu da yawa ba za su iya yi ba saboda me saboda tun suna yara iyayensu ba su nuna musu wannan karatun yana da muhimmanci ba ko kuma sun nuna musu sun fandare sun kisi gashi girma ya zo musu kuma aibu ya bi su
to akramakallahu a nan gurin dan naji wata sura da aka karanta ne aya 8 naji an maida ita hudu
to ai kokari ma wanda yawa din wani wallahi bi ma bai iya karantawa ba kana mamaki wallahi
to akarma kallawa
kada babban rigar mutum dauki hankalinka ko wai surutun sa ko wai zaka sha mamaki wallahi
to anan akarma
kallawa salatin annabi wani bai iya ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنا أبن دشي ذاك شجع الجنة كذا تو يوم كسر من زان الله سبحانه وتعالى والله دي واج كم تانا مو الله بس يابا باوي فوق أنا لما ما يم متان ما يا
تو أكرم الله شيء هذا وانا داعي kaga ana tsaukan mutum ana tabaza shi ana yabiya kuskure kuskure yabiya shi ba komai dan naki yanzu mutane sun kware a wannan dabi'a
magana ta gaskiya shine ba a son mutum wai dan yayi ba ni sunan shi dan yayi yayi laifi a ita ai ban tashi a ta zagin sa a ta cin mutuncin sa akan laifin da yi ba daidai bane kuskure ne gaskiya ko dai ai kokarin a gyara masa ko kuma an yada ne da niyyar wata kila mutane su gane raunin da shi wa gabanin mu suke ciki ko jagoranin mu suke ciki amma dai abin da yafi dacewa tsakani da Allah kar a yada din shi yafi dacewa ya masa addu'a tunda dan uwane musulmi Allah ya bashi ikon gyarawa
akaram kallah kana tattaunawa akan yadda wannan bawan Allah yake wajen karanta alqur'ani
haka Allah ya masa baiwa kamar yadda muka faɗa wato a wajen alqur'ani abin da shahara da shi kenan Sa'd ibn Ubayd kuma muna ta'aliki akan sakaci da kuma rauni da muke da shi mu sunni a yau dangane da karatun alqur'ani din nan abun kunya ne wallahi kwarai da gaske a ce mutum duk jaridar da aka kawo masa zai karance ta tas
amma qur'ani
amma bai iya karanta qur'ani ba da mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu babu abin tausayi irin mutumin da yake da iyali kuma bai kokari ya dora su akan wato mai da hankali da muhimmancin karatun alqur'ani mai girma ba shi bai yi ba wasu ba ta yi ba kuma ƴaƴan ma ya bari su taso ba su yi ba wannan hasara ce goma da ɗari
to amma akan kullun Allah zai tambaye shi akan
haka ai kwarai ku da gaske ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara Allah ya ce ku kare kiyaye kawo kanku da iyalinku duk abu na alheri ka koya wa iyalinka duk abu na sharri ka hana iyalinka aikatawa kafin ka mutu kuma ka dora su akan alheri ga yanda kake so su rayu ku taimaka ku kai iyayenku makaranta kuma tsanta musu karanta alqur'ani su haddace alqur'ani su iya alqur'ani wallahi tallahi zai zama alheri sadaka jariya a gare ku har bayan kun kwanta a kabarinku kuma duk wanda ya bar ɗansa ya nuna masa duniya kawai bai nuna masa lahira ba bai ce miki dan ba duniya da na kirki da na banza ma kowa yana samun ta
haka yake
amma lahira sai dan gata yake samun ta so kuma da yawa iyaye suna da tasiri wajen sama wa ƴaƴansu lahira gina danka akan aikin alheri kamar kana taimakon sa ne ya samu lahira in ya gino akai koda bayan ka mutu kana kabari shekara nawa zai gino akan wannan tsarin da ka dora shi zai ce babana akan ka zai dora ni to amma yanzu duk hankalin mu ya mai da hankali muna kashe wa ƴaƴan mu kudade masu tarin yawa akan zuwa makarantar boko amma wallahi islamiya mallan ai ta taburza da mutane ana rigima da su kaga mutum kullun yana kan duba report sheets da result sheets na ɗaliban sa a makaranta performance din su in su ya gaba sa cin kaza yayi maza maza ya tada hankali ya je makaranta ya ce ya yaro na yake faduwa a kaza amma wallahi bai taba zuwa islamiyyar da dan su yake karatu ba kai bai ma san hanyar islamiyyar da dan su yake karatu ba sai ai mata ku to wannan masu kokari kenan sai a ce su je ku kai su je bai san su ai malaman islamiyyar ba kwanan nan muna wata sauka taron wata sauka muka ce to ne yaran nan suna da ji alqur'ani ba yaran da zai zo ai mai bikin sauka sai uban sa ya zo da kansa ya karban masa Allahn zayyana ya danka masa ya bashi ya zo kuma ya gaisa da malaman yaran sa ka san abin da yake faruwa wallahi mutum sai ya tura dan sa ya shekara biyar a islamiya yaro ya haddace alqur'ani wallahi malam uban bai taba ganin malamin dan nasa ba ya gama maka hidima ya haddace da danka alqur'ani maka taba ganin sa bullin zaka ce assalamu alaikum nagode Allah saka da alheri ba da kai yana da kyau makarantun islamiyyu da za su rinka yin sauka din nan a rinka kiran yara iyayen yara duk uban da yake son yayyada dan su je makarantar islamiyya to an zo sauka sai an kira uban yazo ya karba allo da kansa ya bashi kuma ya gaisa da malaman islamiyyan nan wasu suna da suna zurutu kullun suna makarantun boko da suke kai yayan su wasu da kansu ma suke kai su duk sun san malaman an canja malami sun san amma malaman islamiyya ba su da wata daraja da kimar da ma za a je a kai musu ziyara a ga aikin da suke a ce Allah sa albarka a ciki
to akrama kallah duba da yadda sahabban nan da muke koyi da su dukkanin su zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin su shi musu tarbiyyar da suka zamanto su wannan ba yana nuna cewa wani dauri ne ko aiki ne na malamai ba dama su tarbiyantar da al'umma ba sai iyaye ba
eh a to malami azai tarbiyantar da al'umma in uba ya bashi hadin kai ne yanzu duk imanin ka da san ka karantar da mutane in uba bai kawo maka yaran ba za ka karanta da shi kuma duk imanin ka da san ka yada da awar annabi sallallahu alaihi wasallam in uba bai zo ya dauki nauyin karatun yaran sa a makaranta ba za ka yi masa ne in ka zo ka zauna kana ta ihu kana yi haka kawai za ka zo ka tare yara ne haka kawai ba da izinin iyayen su ba ai ba a yi wa yara karatu a samu nasara akan ilmantar da su ba tare da hadin kan iyayen su ba shi yasa rashin ba da hankali ga iyayen shi yasa wasu yaran suke lalacewa so don Allah musulmi muna kira ai koyi da wannan bawan Allah Sa'd ibn Ubayd babban mahaddisin alqur'ani masanin Allah kuma yayi suna yayi fice akan wannan fatan mu Allah ya sanya mu cikin wadanda mu ma za mu zama muna da kishin karanta alqur'ani ko musulmi bai kamata ya zauna wai bai da dan wani abu na wuridi ne qur'ani da zai rinka karantawa ba al ko baka haddace ba dai zaka iya dan budewa lokaci lokacin ranka ya bace ka shiga damuwa da bakin ciki ka dan karanta qur'ani nan ka dan samu relief ko kuma zaka kwanta bacci kai ko zaka fita kasuwa ka karanta amma mutum yazo ya zama dinkim bai iya ba kuma bai nemi malami ya karantar da shi ba to mai amfanin dukiyarsa mai amfanin sana'ar da yake kuma ba a girma akan makarantar Qur'ani manya da kanana kowa ya je shiga makaranta akwai makarantar yaki da jahilci akwai makarantar manya akwai ta dattawa akwai ta tsofaffi akwai ta waye a je ai karatu dan mai koyi da wannan sabi kashi na biyu cikin abinda wannan bawan Allah ya shahada ya shahara wato an ce lam yatakhallab an mashhadin shahida huwa rasul sallallahu alaihi wasallam duk wani yaki da ka sani annabi ya je duk wani yaki da ka sani manzo Allah ya je to wannan bawan Allah bai taba yin fashi ba jarimi ne ana so mutun ya zama jarimi ba wai mutun ya zama labatar ba bai da harka namiji ana so ya zama namiji da gaske ba a so mutun ya zama matsoraci mutum ya zama bai da harka ba la shi sa wannan bawan Allah ya zama abun buga misali akan hatta ya kuka ga Qur'ani Allah ya bashi ga kuma jarunta lokacin da Allah ya dauki ran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an samu matsala ta munafukai bayan barin sa duniya an samu matsala ta kafirai da kuma waɗanda masu karidda suka bar musulunci aka ce lokacin da annabi ya wafati sai wasu suka ce tun da dai annabi ya rasu sun daina sallah sun daina azumi sun daina komai kaga sirrin da kenan kuma suka ce ba su ba da wata zakka ko wani abu ba za su yi ba sun fita suna yake cewa ahlur ridda Sa'd ibn Ubayd shi kam yana daga cikin sahabbai mu'minai waɗanda suka tashi tsayin daka suka yaƙi waɗannan mutane da suka bar addinin annabi shi yasa sayyidina Abubakar lokacin da annabi ya wafati mutane sun shiga ruɗu ƙwarai da damuwa da tashin hankali suka kasa mallakar kansu saboda damuwa da ɓacin ran barin duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abubakar ya tashi yana cewa lokacin da ya tarar da sayyidina Umar yana cikin damuwa yana ta faɗa cewa duk wanda ya ce annabi ya rasu sai na sare wuyarsa Abubakar ya zaunar da sayyidina Umar yake karanta wa mutane ayan nan wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin yana cewa ya ku mutane Allah yana faɗa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai kasance ba face manzo ne wanda wasu manzanni sun wuce kafin shi sun shude kafin shi yanzu idan annabi yayi wafati ko kuma yaje yaki aka kashe shi au kutila in qalabtum ala aqabikum za ku koma baya baya ne za ku bar addini za ku koma maguzanci to man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allahu shay'a duk wanda ya juya baya to ba zai cutar da Allah da komai ba ba zai cutar da Ubangiji da komai ba Sayyidina Umar da shi da sauran sahabbai suka ce wallahi sai muka ji a duniya kamar ba a taba saukar da wannan ayar ba sai yau kamar Allah bai taba saukar da wata aya makamancin wannan ba yanzu Abubakar ya fadakar da mu ya dora mu akan hanya so wannan yasa sahabbai suka natsu sai aka shiga Madina gaba daya ana zagaya ana tarmama Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum suka ta maimaitawa so amma duk da haka akwai wadanda kuma suka ridda suka ce bara su bada zakka ba bara su yi sallah ba bara su bada kaza ba sayyidina Abubakar a matsayin sa na halifa yake cewa wallahi law mana'uni ya qalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltum alai wallahi da za su hana ni daidai da igiya ta daure kafar dabba a matsayin zakka su hana su ce bara su bayar ba saboda ba annabi wallahi sai na yake su wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakka wallahi sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka dan Allah ya ce wa qimu as-salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku ba da zakka ɗan uwan juna ne ɗan juma ne da ɗan juma iyaye mutum zai ce zai yi sallah amma bai zai ba da zakka ba haka sayyidina Abubakar ya tsaya yaki waɗannan mutane saboda sirrida to abin muhalli shahid shine shi wannan Sa'd ibn Ubayd yana daga cikin mutanen da suka shiga wannan yaki na yakan waɗanda suka daddadin nan ba dan komai ba dan ya samu yardar Allah tabaraka wataala kuma ya ga an tabbatar da addinin Allah akwai lokacin da aka zo fathul Iraq wanda sayyidina Umar ibn al-Khattab shine jagoran da ya jagoranci ko ya sanya a jiya wannan fathul Iraq din Sa'd ibn Ubayd ne yana daga cikin manya-manya wanda ke suke gaba mujahidai wadanda suke gaba a wajen wannan jihadi da ainihin wato a dabbaka wannan umarni na sayyidina Umar ibn al-Khattab shine ake ba da labari a lokacin yuqatilul kufara ko al-kafirin fi an-nahar da rana yaje yaki idan ya dawo gida kuma yankabbu al-qur'an al-azim fi al-layli dare yayi yazo ya kifi akan alqur'ani yayi ta zuba tilawa yana karanta alqur'ani haka Allah ya masa wannan baiwa haka Allah ya masa wannan falala so almuhimmi ya ku yan wana a takeice abin da mun faɗa kenan akan wannan bawo Allah akwai maganganu da yawa da tarihin sa da abubuwan da yayi na jihadi da yaƙuƙuka babu lokacin da zamu iya ambaton shi amma dai ku sani ya shahara da karatun alqur'ani da kuma jarinta ya rasu a lokacin yakin Qadisiyya shekara ta 15 yana da shekaru 64 a duniya Allah ya masa albarka a cikin rayuwarsa a cikin wannan shekaru 64 din duk tunda yayi wayo ya balaga Sa'd ibn Ubayd a cikin hidimar Allah yake da addinin Allah fatan mu Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu ba mu ikon koyi da waɗannan bayin Allah na ƙwarai
amin
idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu dora akan Amr ibn al-As
to akramakallahu anan gurin ka ce wannan bawan Allah ya mutu a lokacin yakin Qadisiyya a gurin yakin ya mutu ko kuma lokacin da
yake a Qadisiyya
na'am
ware da ya rasu rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'an Allah ya masa rahama
amin
Allah ya gafarta mana duka gaba daya ina san kana ta lokaci nuna mun lokaci yayi bari mu daka mu taka birki ana
to alhamdulillah mun sauraro yanzu lokaci ne da za ku iya buga mana waya ko kuma sakon katta kwana nan ba da za ku kira kai tsaye su ne ta 9000488 number da za ku tura mana sakon ka tafana 0806602000885. Akaram kallahu ga wani dan uwa a cikin shirin yace fatan alkhairi kuma ina tunatar da malam akan matsalar mu ta kauracewa da maza suke wa mata. Malam yace da an gama tarihin Muawiya za a yi Allah ya tsara wa malam lafiya.
Gaskiya ne da laifin ka ne malam ne da baka tunatar da mu kai makamanta
shi dan ya wanke
ne. Eh mawdu'i ne mai zaman kansa. Ka tunatar da ni in Allah ya kai mu da rai lafiya kamar sati mai zuwa.
Na'am.
Sai mu dan fara mu dauki ɗan mintuna ko mu yi tarihin Amr bin Al-As din kadan. Saboda yana da yawa damun ba za mu iya gama shi ko kuma mu fara magana akan wannan matsalar sannan mu dora akan tarihin. Duk dai wanda muka yi. Gaskiya ne babbar matsala ce kamar yadda maza suke mata suke gauracewa maza ma suna gauracewa mata. Amma nan tambayar akan kauracewa maza ne
da ke kafin da ya gabata a wani lokaci da muka shiri ka san mun dan taba matsalar da akai tambaya
sai
ka ce da IDB ma suna yi
so
haka in mun samu lokaci zamu tattauna akan matsayinta
eh gaskiya ne to duka biyan sai mu tattauna akan su
to me zai hana malam wani satin mu dauke ta ita ce mawdu'in mu din
to wa da mu
ta abin mutane ma ka san za a bugo waya sosai ina kyauta da su
gaskiya ne
malam matsala ce wacce mutane sun ji ma suna
gaskiya ne abin ya tsananta ne dan wasu matan malam wallahi malam suna zaune kamar ma ba su da mazajen kawai wadanda suke cikin ciwon za su ga mu akwai kuma mazajen da suna da matan su ma gari suke kamar ba su da mata da misalai akai Allah ya gyara mana halin mu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muna tare da wa?
Muna tare da Muhammad Aminu daga nan Shagar Kwanta yayi na Asusun daya.
To me kake dauke da shi?
Fatana da malam ya bai ta kan alkhairi da tsare da Allah mutu kuma ubangi Allah ya sai da lafiya Allah kamar da malam ya sai da tsare da kuwa masu da wannan
Amin.
Allah ya saka da alheri dan uwa yana yin fata alheri ne ko?
Na'am.
Ina kira ka ba ka kira malai da Allah ya kira ka dan uwa mutum ka tsoro da kuma ka boko. Allah ya saka ka ba alhamdulillah muna godiya ga kai. Ka dan Allah ka da tarihi kan ka ji tsoro da kuma ka boko. Dan wallahi malai wanda ba ka so sai wallahi.
Allah ya sa mu dace. To malam Muhammad Amin. To akan wakan lawo. Ka ji wannan kalin da yake fata malam zai.
Eh wato matsalar addini da fahimtar addini matsala ce da muke fama da ita a kasar Hausa. Ga mu dai musulmi ne kuma iyayenmu da kakannin musulmi ne amma wallahi mutum sai wai gari yana fada da addinin mu bai ma sani ba ko kuma ya sani da gangan. Amma zan dada mai da mu dai akan abin da na faɗa da azu cewa akwai tasiri na iyaye mutum suka tashi suka gina shi duk abin da baka nuna wa mutum muhimmancin sa ba to kar kai taba tsammani in ya girma zai dauke shi da muhimmanci kuma zai bashi kariya yana daga cikin illar da turawa suka yi mana suka sa mana kin addini da kyamar addini da nuna wa mutane yin addini rashin aikin yi ne ko na makamancin wannan da haka sai mutum ya wayi gari wataƙila ya zama babba ko ya zama jagora a cikin al'umma sai ga yana faɗa da addini ya sani ko bai sani ba su me ya kamata mu yi a nan shi ne mu dawo cikin hayyacinmu mu gaya wa junanmu gaskiya idan muka wayi gari muka zuba ido muka watsar da harkar tarbiyyar ƴaƴanmu akan addini da aƙidar da muka yi imani muka yarda da ita to kada mu yi mamakin abinda zamu zo mu siya da kudin mu malale abinda waɗannan ƴaƴa da jikokin mu zasu zo su yi wallahi muna rayu ko ba mun ba duniya dan haka kullun abinda muke ga mutane ku rinka tunawa da abinda malamai suke ga mu malamai ku kulla alaka da su ku rinka sauraron su sune zasu nuna muku Allah ya ce annabi ya ce su sama muku hanyar tsira babu cin karo da mutum yayi boko ko yayi da zama dan kasuwa a ce wai bai addini ba abun kunya ne musulmi wai a zo a ce wai a tire shi wai ya dawo kan addini to dama ai ya kamata kana cikin addini ne so muna nan muna da kira kuma ba za mu bari ba za mu tafi ga mutane muhimmancin riko da addini da tamassuki da shi da mutunta masu addini da tsare darajar su da kima su da kuma mutunta manyan mu da magabatan mu gabaki daya.
Allah ya samu dacewa. Wannan shi assalamu alaikum. Mallam ina yi muku fatan alkhairi. Shin mallam Allah zai iya kama ni da laifin sakaci na akan mahaifiyata wadda take son na dinga koyar da ita alqur'ani amma ni bana maida hankali akan koya mata? Allah ya maida mallam gida laifi.
Kaji wani abu kuma da Allah. Yanzu nan shi mahaifiyar ce take son ya koyar da ita alqur'ani. Kaga kenan lokacin ta ya kure mata bata koya ba. Kaga abin da muke fada ko? Shekarun ta ya kure mata bata koya ba amma Allah ya bata dan da ya iya. Ita fa ta wahala akan ka ta tura ka makaranta ta maka wanka ta biya ma kudin makaranta ta ciyar da kai ta shayar da kai ta rine ka. Ta kai ka makaranta ka iya karatu yanzu tana bukata abin da ka iya ka zo koya mata kai kuma kana sakaci har zaka aika mun tambaya ka ce wai Allah zai kama ka to. To akwai wanda Allah ma zai kama sama da kai? Wannan gangan shi kenan wallahi kaji tsoran Allah ya kai dan uwana me kake da shi a duniya da zaka je kai sama da ka taimaki mahaifiyarka me zaka yi a duniya sama da ka faranta wa mahaifiyarka kuma yanzu in kai ka yadda darajar karatun Qur'ani Qur'ani yana da mutunci kima a karanta shi yanzu ya kamata ka bari mahaifiyarka ta rasu a tashe ta a kiyama cikin waɗanda ba su iya karatun Qur'ani ba wallahi Allah zai kama ka ina fatan kuma kaji wannan zance daga yau Juma'a ba gobe ba maza maza ka je ka zauna a gaban ta ka koya mata koda kuta da baki ne wallahi ka koya mata tana da haƙƙi akan ka in har kai kana da haƙƙi akan ta ta koya maka addini to ita ba ta da haƙƙi ka koya mata min babi aula Allah ka gane da mu